Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labarin duniya mai karantawa Baba Yakubu Bakiri. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ya rattaba hannu akan dokar kafa sabon rundunar sojin sama. Kane ya amince da biya albashin hutun iyalai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya tsawon makonni 12. Majalisar Dattawa mai rinjayen Republican ta amince da kudirin kashe kudaden sojin wanda ya kai $738 million a radan talata bayan da majalisar wakilai mai rinjayen Democrat ta tabbatar da matakin a makon da ya gabata. A cikin kudaden ne za a kafa sabon rashin sojin sama wanda shugaba Donald Trump ya bada shawarar kafawa a matsayin rashin na sojin Amurka na shida. Matakin da ke zama musaya da bukatar da Democrat ta shigar na biyan hutun iyalai ga ma'aikatan gwamnatin tarayya tsawon makonni 12. Sashen sojin saman shine sabon rashin ma'aikatan sojin Amurka sama da shekaru 60, kana kuma ma'aikatan tarayya miliyan 2 ne za su ci gajiyar biyan hutun iyalan adadi mafi yawa na farko na Amurka. Ma'aikatar 'yan sandan Hong Kong ta dora hannunta akan $9 million na wata kungiya mai zaman kanta da ta tara domin taimakawa zanga-zangar kijirin gwamnati. Kada ta kama jami'an kungiyar guda hudu matakin da masu sokar lamiri suka kwatanta da yunkurin murkushe kungiyar masu zanga-zangar kana a bata mata suna. Ma'aikatar 'yan sandan ta zargi kungiyar Spark Alliance HK da tara kudaden taimakawa shari'a da kuma kiwon lafiyar masu zanga-zanga ta hada hadar halanta kudaden haram. Hukumomi sun danganta kungiyar da dandalin tara kuɗi ta yanar gizo da suna taimakawa mutane wanda aka kama su a cikin zanga-zangan kwanan nan wanda ake yi da tashin hankali. Ana shan waɗannan labarai ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a ne shugaban Amurka Donald Trump ya cancaki shahararriyar mujallar na mabiya addinin Krista ta Christian Today bayan da ta buga labari a shafin bayyana ra'ayin edita da ke kira ga a fitar da shi shugaban daga mulkin kasar. Ra'ayin edita na mujallar Christian Today wanda marigayi Reverend Billy Graham ya kafa ta, shahararren mai bada nasiha ga shugabannin Amurka da dama, ta ce mujallar ba za ta rufe baki ta ci gaba da yin shiru ba akan batun tsige shugaba Donald Trump wanda wakilan majalisar tarayya wato suka gudanar a ranar Laraba. Shafin bayyana ra'ayin editan ya yi kanin labarai mai cewa shugaban Amurka ya yi yunkurin amfani da ikonsa ya lallashi shugaban wata ƙasa ya matsa kuma ya bata al'amuran babban abokin karawansa. A cewar jam'iyyar, ya kamata a tsige shugaba Donald Trump daga mulki. Trump da ya cikakki mujallar inda ya kwatanta ta da a cikin wani sakon Twitter yana mai cewa tana bada labaran aqidar ra'ayin sauyin wato masu sauyin ra'ayi kadai ne wacce kuma bata iya aiki ba, kana ta kaucewa manufofin Billy Graham shekaru da dama akan abin da ya gina. Amurka ta ce ta shirya ta faɗa da Koriya ta Arewa akan shirinta da makaman nukuliya ko da yake manyan jami'an Pentagon sun ce akwai yiwuwar kaucewa wannan tashin hankalin. Pyongyang ta shirya wa Washington wa'adin ƙarshen shekara ta tabbatar da wani tayi na shiga sabuwar tattaunawa yayin da take neman Koriya ta Arewa din ta dakatar da shirinta da nukuliya. Su ma jami'an Koriya ta Arewa sun yi kashidi cewa za su iya aika wa Amurka gorin Kirismeti idan ba su samu wato tabbaci daga Amurka ba. Amma sakataren tsaron Amurka da ake kira shi Mark Esper ya yi fatali da waɗannan kalaman na Koriya ta Arewa masu gauni, yana mai kashidi cewa Amurka ta shirya ta yaƙi da wato Koriya ta Arewa kuma ta yi nasara idan buƙatar hakan ta taso. Da ƙarshe shugaban shirin abinci a Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kashedi cewa sama da wato mutane miliyan 4 a Sudan ta Kudu ne za su yi fama da yunwa a cikin watanni masu zuwa.
Nan kuka saurara. Toma Adalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakaimi riya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yayin da muke ban kwana da shekarar 2019, shirin namu na yau zai waiwaya baya don kawo muku wasu daga cikin matan da suka bada gudunmuwar su a cikin wannan shekarar. Da farko,
sunana Hawwa Ibrahim. Ni na samu matsala da na makarantar saboda bannaji ko kada. Babu talin dunan da ban yi ba. Kullun zaki ne, gwaza ne, doya min rogo ne, har da goro ba. Mun talla.
Samun wannan farfesan ajiya a wani fanni kika kware?
A fannin human rights.
Haƙƙin bil adama.
Haƙƙin bil adama. A shi kuma a gefen shari'a da mata. Ina profesa a jami'o'in duniya sun kai fiye da 20. Amma ƙarfin zumin yana Boston. Ina kuma ta jami'a ana kiran ta Harvard University.
Mun kuma samu bakoncin.
Sunana Rahila Plangnan Gowon. Ni malama ce, ina koyarwa a jami'a.
Ni makaranta harkin kai matsayin abinda Turawa suke cewa farfesa. Me kike ganin kaman kin yi wajen inganta rayuwar al'umma musamman ɗalibai waɗanda kika koyar da su?
Abinda na kan faɗi ma yara in ina koyar da su, na ɗaya shi ne su gane akan darasi da na kan koya musu, su rike shi da kyau. Na biyu kuma su zama masu taimako a gidajensu da cikin communities nasu.
A yanzu kan samu musamman ma arewacin Najeriya, sai ki ga har yanzu akwai wuraren da suna ganin kaman ilimin ya mace ba shi da alfanu, ba shi da muhimmanci. Me za ki ce a kan haka?
Zan gaya ma iyaye su kai yan mata makaranta, yana da taimako, zai taimake iyaye. Domin in yarinya ta tashi ta je ta yi aure, in ba ta iya lura da gidanta ba, yana ma da damuwa. Zamanin da muke nan a ciki yanzu ana ce information age. Idan mutum bai iya karatu da rubutu ba, functioning zai yi wuya.
Bayan haka mun samu bakoncin.
Sunana Binta Kasim. To na ga kun fito kun zo bakin kofar majalisa, me ya zafi?
Wai so muke mu nuna ma 'yan majalisa mu muka zabe su, kuma ya kamata a yi da mu.
idan kina cewa ayi da ku me kike nufi
a ba mu matsayi mu ma yadda ake ta ba komai ba ai dauki dora ma ake ta yanzu mu abban mu ma a ga in ba zaben namu za a yi ba ga mazan nan din yawancin su da aka sa babu wani abun abu da muka gani a zo a gani ga yayan mu nan na shan kwaya makarantu ba kyau titi ka hita a bige ka cikin gidanka a bige ka da inda kai kahin ka tai sai kai alwala sau 14 ka shiga mota kahin ka isa inda zaka kafu su soke alqur'ani in krista ne da ka shiga rami sai ka ce in the blood of jesus saboda kana neman taimako Allah ya kai ka inda zaka gida lafiya to kuma shine za a ce mama an yi wani abu
to wayannan mukamai da kuke so din nan kan kashi nawa cikin dare kuke so ba
ku eh mu muka yi su
mun kuma samu bakuncin sunana Dempalin Talen daga Plateau
ina zaki ce mata sun fito ina suke yo kuma ina za su fita
mata ko anki ko an so dole a yarda cewa mata su ne karfin siyasa mata kuma sun yi rawan a gari mata kuma su ne karfin siyasa su ne karfin gida in gida tana lafiya society za ta zama lafiya kasa gaba daya za ta zama lafiya mata kuma sun fi yawa a yawan jama'an Najeriya gaba daya idan kuwa ba a yi tafiya da mata ba to ya zama kasan ta zama gajeyu domin tana tafiya akan kafa daya
to anti akwai wasu mata da aka tafi da su kamar mutum uku da suka dan ba da kunya to me zaki ce a game da waɗannan halayen nasu
to a ko ina ba idan za a ce an samu mutum da ya cika goma kuma in dai a ce a cikin dari daya an samu uku da suka kasa maza nawa ne suka kasa ai ba abun fada bane
duk a cikin shekarar mun kuma samu bakunci
a sunana Hajiya Binta Mu'azu ga mu a nan office din her excellent conference center din ga excellent wife of the president muna tattaunawa akan abubuwan da yake ciki muke ciki mata muke gani da me dadi da mare dadi a nan cikin kasar mu Najeriya an kira mata da turare ko ta ko ina ba lallai NAPC ba har in sauran kungiyar parties wanda yake ba namu ba dun mun hallara a nan wurin kuma an zabi shugabanni daga turare da dama wanda sun zo kowannen su yana bayar da nashi ra'ayi da abin da ake ciki da kuma abin da ake bukata gaba a wannan abin da muke kira next level insha Allah wannan gwamnatin abin da za su yi mana
Master Raro anan zamu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da cigaban wannan shirin amma da dan duk waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwar mu da kowa a sabon shiri na tsaka mai wuya
biliyon 18 wanda gwamnatin tarayya ta medo ma gwamnatin jihar Taraba me aka yi da biliyon 18 din nan har yanzu gwamna bai mana bayani ba bai ma majalisa bayani ba
su ma da kansu ɗan adawa suna da membobi nasu na bangaren party su suna na majalisa me yasa ba su yi magana ba
shi yasa ma aka samu takaddama har aka tsige kakakin majalisa
to wannan dandano ne na shirin da muke fatan fara kawo muku shi Allah ya kai mu rana wa cewa wato talata mai zuwa kan dambarwar siyasar jihar Taraba dake Najeriya inda a kwadakin nan rigingimin suka kai ga tsige kakakin majalisa dokokin wannan jiha din to amma ayo kan muna son mu kammala shirin da muke ne kan jihohin Niger to sai dai kafin mu je ko ina ma muna son mu fara da yawa daukacin duka al'ummar wannan muhimmin kasa makwabciyar Najeriya ta'aziyar babban rashin da aka yi a makon da ya gabata wato ranar 30 da ta wuce na rayukan sojojin kasar kusan 100 da suka halaka a mummunan farmaki wanda aka kai musu can kusa da kan iyakar Niger din da kasar Mali Allah ya ji kansu ya rahamshe su kuma Allah ya kara tsare sauran wannan kasashen namu na Afirka baki daya idan kana biye da muhawarar da Salim Mumuni Barma ya shirya tsakanin Hanin Muhammadu na PNDS tarayya wato jami'a mai mulki yanzu a Niger da kuma Bana Ibrahim Kazana na jami'ar adawa ta Lumana ka san cewa muna magana ne game da dawowar tsohon Prime Minister Niger da kuma jigo adawa na ita jami'ar Lumana din Hama Ahmadu wanda kamar yadda muka sani ya dawo gida jin kadan bayan rasuwar mahaifiyarsa kuma bai jima ba aka jefa shi gidan yare domin ya kammala wa'adin da aka yanke masa tun ma kafin ya tafi gudun hijira din abin da yan Nijar da dama suke cewa ai wannan ba wani abin tashin hankali bane tunda doka ce aka kyale ta aikin ka
sunana Alhaji Dauda Tankama mataimakin shugaban kungiyar kadar kungiyar mai kokowa da kare haɗin dan adam da demokradiya a jamhuriyar Nijar duka tsarin kasar mu akwai abin da ya tanada cikin irin wannan al'amura misali kudiri na 116 da na 117 wanda yake magana 117 shine ke magana cewa hukuncin doka yana hawan kowa kowa dan kasa ne kowa kullu ne jama'an tsaro ne mai kishi ma ne kowa da kowa ne nauyin yana hawan kai dan haka kamar yanzu tunda magana wannan an riga ne an yi ta an yi shari'a an kare an yi hukunci kotu ta yi hukunci ne yana gidan kursuna ne Allah ya sa bai lahayi wannan tafiya da kishi bai dawo ba yanzu Allah ya sa ya dawo kenan har yanzu abu ga hannun shari'a ne yake ya koma gidan kurkuku dan haka mu a ganin mu na kunduran Allah wannan abu hannun shari'a ne
ni ne Malam Abdullahi Danduwa shugaba na kungiyar nan wanda ake kira Sabon Salo Malam Hamma yana iya zuwa ya je yi kaso din shi wata 7 zuwa 8 da yini saura kenan yana iya hutawa ko ma doka bata ba shi daman yayi takara na shugaban kasa me yana da iya hutawa ya zo ya je ko ina da ko ina ya je yayi farfagandi a ko ina da ko ina ya ce a zabi wanda ya ga dama wannan abu mu a yanzu da muke ganin shi abu ne na siyasa kure siyasa ce ta maido wannan Hamma Amuri cikin kasar nan
to haka ne to muhawara da zamu kammala a yau za ta tashi ne daga inda shi sulu din yake tambayar bakin nasa akan cewa ashe yan adawu Nijar ko basu tabka caca ba wajen kulla ko kuma kalla faransu akan mutum guda talau hadin idan ana magana zabe mai zuwa
bana akwai wasu abubuwa biyu muhimmai da ake ganin sune ke sanyawa yan adawu kuna ci gaba da jayayya akan maganar sulhun nan da ma maganar tsare-tsaren zabe na farko ana ganin musamman masu mulki na ganin ba ku shiryawa zuwa zaben nan ba shi yasa kuke jayayya sannan na biyu duk kokowar ku taje ta zo ba zai wuce kuna yi bane saboda mutum guda maganar takarar Hamma Amadu dake fuskantar barazana daga shafi na 8 na kundin zabe article din nan
kasan kasar ni imani cewa wani abu ko kwana 10 campaign na kwana 10 ya isa ma ɗan adawa tunda akwai wa'anda sun kai ma ɗan adawa sun kai mini campaign su ne ɗan tarayya
ta wace hanya
tunda dai da sun ka ɗauki milkin ga Nijar ita ce hutar ko cikin ƙasashen duniya yau an kai shekara 10 ana milki har yanzu kun mu ne baya yau dazu da yake cewa an gyara ma ɗan Nijar a sun gyara mu kansu yanzu in ka huta waje Malam Sule kaga ɗan Nijar na hucewa ka tambaye shi kace menene ganin shi menene an kai mai na alheri cikin
mulki har yanzu yana dawo ba ku yarda cewa gwamnatin ta isa ta yi ba
abin da suke hana muna shine su suke yi da in sun in mun ce musu a Nijar bata sauya ba sai su ce muna ya mai ba Nijar bane alhali ko in suna son su gwada mutane lalle sai aiki sai su dauki duk abun ga exchanger guda biyu airport Radisson Blue duk cikin yamai yanzu ka zagaya ka je karkara ka ga me ya sauya to yau mu ba kai ma ba mu yi campaign mutane Allah waɗanda sun kai ma abinda an kai shekara 10 yau babu ɗan Nijar illa irin su Sahanin da ke iya cewa ƙasar Gabas tana cikin kwanciyar lafiya babu hatta premier responsible sun san da cikin matsalolin da muke yi amma baka iya cewa yau abin da Nijar na cikin kwanciyar lafiya ko jiya ma sai da an kai hare-hare bisa kan iyakan da muke da tare da Mali har nan da an kashe sojoji da sun ka huta 30 kenan mun abin da muka sa gaba shine cewa dole ne za mu zo bisa kan teburin
ina maganar takarar Hamma ganin cewa ga halin da yake ciki
yau da zai yi maganganu wanda ba gaskiya bane wannan harka da ta Hamma an tunkare shi ne da cewa akwai harka jarirai abinda mutane ba su gaya ma 'yan Nijar da kuma masu sauraron mu a ketare hukuncin da an kai mai who continue to complicity before and the treated public. Kenan sai da an kai shekaru da shekaru an ka dawo cewa babu wani hujjoji da sun ka sa an ka kama shi an ka nemi kama shi a 2014 kenan yau in ana ma magana a ga mutane gaskiya hamma za ta takara ni mun imani cewa ni dan modern falumana ne jiya yau gobe hamma ne dan takaran
duk da cewa ana ganin kamar article 8 din nan ba zai bar shi yayi ta ba
wannan mun bar wa'anda suke da tabbatar da sunka ce wannan tabbat ne mun bar su da wannan ra'ayin su mu ra'ayin mu na militantin modern falumana hamma a mutsi ne dan takaran
kuna ganin babu wanda zai hudda lumana kunya sai shi
partikin mu yi congress ko mu yi declaration dewa da mun kace da ma ɗan Niger dan takarar mu shine Hamma Ahmadu yau gobe banda gobe shine dan takarar mu
to ku bari mu je zagaye na ƙarshe kan maganar sulhun nan shin a zahiri a yau sahani menene abinda kuke buƙatar ku ga ƴan adawa sun yi wanda kuma zai bada damar ku amince da dukkan bukatun su a shiga cikin wannan tafiya.
Salaye ni abin da nake son in ce insha Allah mu fatan mu su zo su yi zama tare da sauran ƴan uwan su na majority don a samu sulhu bisa ga korafe-korafen da suke can suna da. Saboda wannan abun ne ga nawa gani shine zai girmar da su. Kani a matsayin su na ƴan adawa, a matsayin su na ƴan siyasa. Ai yanzu ce wanda yake nan ga yau sai muna ba da labarin kamar misalin Yamai na Yamai a bitirin din mu ce ta ƙasa gaba da basu ce capital kin namu me ai bai zancan burin aikin da aka nan ga cikin jahohi na ƙasa yani bisa program din da ake duka wani na jiji da samu kuma ina zuwa dai ai amma dai ko kowa ya kawo shi ai ƙasa sai in continue amma da tension mai kawo shi ai yanzu abin da muka nan ga yahi wanda tension yayi a lokacin sa kuma wani abu fannoni da dama an yi kokari ko ina yau babu gari wanda zaka ce a kauye wanda zaka ce a Niger wanda zaka zo ka iske baka iske wani abu da gwamnati tayi ba in san ka in ana zance da ku ana zancen siyasa mutane su suna sa son rai
mu ne ku tabbata ba
son rai don tulo fa san dai
ne dar ne
to in kun ka ko in kuna son wangaci nan ai kamata ai kun wannan shi entertainment ku saboda ku ce to ya kamata ku ƙara kawo gudun bayan ku ƙara kawo sahu ku dan saboda yani abin shi sauya amma ku ce ku koma kullun kuna son ma abin ya koma ba to na ji in an ka hidda ma'an Niger suka dauki mulkin daga ƴan majority suka dauka suka ba ku an hami zaku kun dan ku kowa ya gane ku
da adawa na ganin kamar idan kuka kuskura aka hadu a zaben nan za ku sha mamaki
zaben ho zuwa zashi fa abin da suka danga fadi inda gaske ne ai ƴan kasa suna nan ai ƴan kasa na ka dauka amana su saba mutane
kuna ganin na ku dan takarar zai iya
kai wannan ikon Allah saboda mu mun yi abin da muka bugun gaba da shi wanda mun yi ma mun kesta mai ƴan Niger bisa amana da suka dauka suka ba mu da alƙawlan da shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu ya dauka
yanzu kasar ka sahanu inda ba kasar ga kai sahanu dan PNDF kana da bakin da ke iya zance bisa kan andama kai mu huda da muke ji ana handama ma sai a ce wane an zarge shi da cin miliyan guda miliyan biyu yau ba a zancen miliyan ko miliyar ne ake zance
to ma sauraro anan muka zo karshen wannan fafatawa da ta hada Bana Ibrahim Kaza na jam'iyyar adawa ta Model Lumana da Sahanin Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a madadin jagoran shirin Aliyu Mustafa Sokoto da ke Washington DC da dukkan abokan aiki na sashen Hausa sai Nasiru Tankari da ya hada mana sauti ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai anjima
ga shi kuma malamai to kamar yadda muka faɗa tun farko wannan shine kashin kashi ne ita wannan mahara ta musamman da Suleiman Muni Barma ya shirya mana kan siyasar jamhuriyar Niger din kamar yadda muka gaya muku idan Allah ya kai mu rana wace za mu koma cikin Najeriya ne mu leka jihar Taraba
a jihar Taraba ka gaya mu unguwanni nawa suke da ruwa a Taraba
daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a Taraba ko ba mu a cikin Najeriya
babu abinda gwamnatin Taraba take in banda haddasa fitina
to muna fatan za ku biyo mu domin jin wannan muhawara mai zafi da za a gwamza tsakanin wakilin jam'iyyar PDP mai mulkin Taraba din da kuma jam'iyyar adawa a can Taraba din wato APC wacce a Najeriya ta take mulki baki daya yanzu muna godiya tare da yin bankwana ga bakin mu na Niger wato Sahani Muhammad na PNDS Tarayya da Bana Ibrahim Kazana na jam'iyyar Lumana da shi wakilin na musulmin mun Barma wanda ya shirya mana wannan muhawara da muke kammalawa a yau a cikin yami ai kuma na ita anan Washington muka kawo muku ita a madadin su duka Ali Mustafa Sakwatani anan Washington din dake fatan mun baku lafiya.
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.
wannan tashar VOA Africa.